Daga muryar Amurka a Washington DC. Dawo sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya da Maniya FM duka a Niger din, ko kuma kai tsaye a bi mu ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 27 ga watan Satumba shekarar 2017. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu karkara maganar da muka faro ne makonni biyu da suka wuce akan yawan yajin aikin ma'aikata da ya zama ruwan dare a Najeriya da Nijar makwabtan juna.
To gaskiya ni a gani na wannan abun kunya ne zamu iya cewa a Najeriya, saboda Najeriya zuwa Nijar gaddaba ɗaya ne. A nan kasashen mu na Afrika ana ganin cewa Najeriya ita ce kusan jagaba a cikin kasashen mu na Afrika, amma kuma ita ce ƙasa wadda aka kusa fin samu irin wannan matsaloli, domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a Najeriya.
To bisa ga irin waɗannan batu zamu tattauna da wasu bakin mu da muka samu kai tsaye a cikin ɗakin watsa shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da waye nike magana a dama na?
Kana magana da Junaidu Mu'azu Imam daga Sakkwato.
Sai kuma wa?
Sai Nazib Suleiman Ibrahim daga Bauchi.
Sai Sadiya Ibrahim daga Gombe.
To sanin ku da zuwa, Sadiya, Nazib da Junaidu. Yawwa. Yawwa. To
zamu karanto ƙarar amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter akan wannan batu na yawaitar yajin aiki a Najeriya da Niger.
To bari mu fara kamar yadda Safinatu ta ce, zamu faro ne da sakonnin da muka tambaye ku kuka kuma aiko game da yajin aiki da yadda za a yi a magance matsalar.
Sakon farko ya fito ne daga Muhammad Isa, yace yawancin masu kiran yajin aiki ba sa zuwa office sun ga dama, kuma da sun je sun yi awa biyu sun tafi gida sai an gansu. A daji tsoron Allah, ita kuma gwamnati ta sa ido ta ga mai zuwa office ta biya shi, wanda bai zo ba ta kore shi in dai babu gamsasshiyar hujja. Wa assalam.
To sai mu ce kuma sai sako na gaba daga Zubair Usman Dare mai Damusa, yace domin magance yawan yajin aiki a kasashen mu Najeriya da Niger, sai gwamnati ta dauki ma'aikata ta kuma ba su muhimmanci kuma ta biya su dukkanin bukatunsu.
Sai Bello Muhammad ta fida yace salam yau da gobe, za a iya magance hakan kawai idan kowane bangare ana biyan shi haƙƙin sa.
Sai kuma ba Musa Lasori da Magaram yace hukuma ta san nauyin da ya rataya a wuyanta, ba daukar alƙawari ba cikawa ba, cin mu yarjejeniya a bisa tebur dan duniya ta ji, sannan kuma ya kamata a yi watsi da shi a yi shi a aikace.
Sai Usman M Ibrahim yace yau da gobe tabbas magance matsalar yajin aiki a Najeriya da Niger zai wuya, saboda kowane bangare kansa kawai ya sani, hukumomi so suke su murkushe ma'aikata, su kuma ma'aikata kullun fatan su karba su saka a jihunsu koda sun je aiki ko basu je ba. Allah dai ya kawo wa talaka mafita, amin, ku tashi lafiya.
Sai Dauda Sale dan Doriya yace assalamu alaikum yau da gobe, hakika in har gwamnati ta ci gaba da baiwa ma'aikatanta albashin su da zarar an kai ga karshen wata ba tare da sai sun tawayyo wayyo ba, to insha Allah yajin aiki zai zama tarihi a kasashen mu na Afrika. Fatan mu shine ma'aikata su rike amanar da aka danka musu hannu bibiyu ba tare da sun nuna gazawa ba. Allah ya samu dace.
Sai Abubakar Isufu Sandi yace a tsaida adalci shine kawai maganin matsalar.
To sai kuma Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto yace Hakika yau da gobe ba hanyar da za a bi domin magance matsalar yajin aiki da ake samu tsakanin ma'aikata da gwamnati a kasashen Najeriya da Niger. Face gwamnati ta rika biyan ma'aikata haƙoƙin su akan lokaci, su kuma ma'aikata su saka tsoron Allah a wuraren ayyukansu.
Sai Abubakar Suleiman Azari yace a tawo mahangar kamata yi gwamnati ta ƙara inganta jin daɗi da walwalar ma'aikata, su kuma ma'aikata su sa kishin ƙasa a cikin ayyukan da suke yi wa al'umma. Allah ya sa mu dace duniya da lahira.
Sai kuma amin amin to sai Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas yajin aiki matsala ce babba wadda take mai da hannun agogo baya ku huta lafiya
sai Ahmadu Dabu da Garba Shede Taraba suka ce yau da gobe rashin adalci musamman gwamnatocin jihohi da rashin cika alƙawarin sakamakon gwamnati da ma'aikatanta da rashin haƙurin ma'aikata shi yake kawo yawan yajin aiki a Najeriya a kullum kowa kansa ya sani Allah ya kyauta.
To sai daga ƙarshe zamu rufe da Tauhid King Isa. Yace ta hanyar biyan ma'aikata haƙoƙin su ba tare da tsawaita lokaci ba. Idan da lokaci mu kuma zamu karanto muku na Twitter an jima.
Wakilin mu na Abuja ya tattauna da wasu 'yan Najeriya game da waiwaitar yajin aiki a Najeriya da Niger, kamar yadda a baya muka tattauna da wasu matasan a Niger akan wannan batu.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wannan zore namu na yau da gobe a yau ina tare da wasu malamai guda biyu a zoren nasu wanda zan bari kuma su gabatar da kawunan su
to ni ne sunana Tanimu Gyaza wanda aka fi sani da Tanimu Gyaza an haife ni a garin Gyaza ne
sunana Nura Kabir Gyaza da aka haife ni a garin Gyaza Kankia local government Katsina state
malam Tanimu zan fara da kai sai ya kake kallon matsalolin yajin aiki a makarantun mu a nan Najeriya da Niger
to gaskiya ni a gani na wannan abun kunya ne zamu iya cewa a Najeriya saboda Najeriya zuwa Niger da daba daya ne anan kasashen mu na Afrika ana ganin cewa Najeriya ita ce kusan jagaba a cikin kasashen mu na Afrika amma kuma ita ce kasa wadda aka kusa fin samu irin wannan matsaloli domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a Najeriya
to malam Nura kai kuma taya kake kallon matsalolin yajin aiki a kasar nan
to ni kaina abubuwan da abun mamaki ni kaina abin ya daure man kai da yawa sakamakon kasar nan da yanda ake maganar ta a koda yaushe ana ganin cewa kasa ce da take iya daukar nauyin ko na bangare kuma hatta dauki bangaren makwabta a ce ga wasu manya-manyan abubuwan da suka zama dole ga rayuwar mutane ana samun matsala a bangarorin su wanda ba daidai bane to muna roƙon waɗanda
kafin nan malam Tanimu akan waɗannan abubuwa ne kake ta'allaka matsalolin yajin aiki a ƙasar nan
wannan abu zamu iya ta'allaka shi akan akwai san kai na shugabannin da muke tare da su domin mafi yawan ƴaƴayen su ba sa karatu a gida Najeriya wannan kada ya isa ya sanya su kime da hankali wurin kyautatawa ƴaƴan talakawa tunda sun san cewa ƴaƴayen su ba sa a gaban gida Najeriya mun sha gani cewa mutane daban-daban sun je kasashen waje gurin ziyarta ƴaƴan su lokacin da suke gama karatu da sauransu wanda abu ne zamu iya cewa kusan abun kunya ne ya kamata a ce dukkan su kuma ƴan ƙasa ne yadda iyayen su suke ƴan ƙasa a ce a gida Najeriya ne suke yin karatun su muna tare da su da mu da su din tunda duk daya ne
amma baka ganin cewa su ma kungiyoyin kwadago musamman na malaman jami'o'in sukan wuce gona da iri wurin neman bukatun su a wurin gwamnati
a wannan ba wuce gona da iri bane saboda ba wannan abu bane wanda aka riga aka fara yanzu su mutane ne waɗanda suke kokarin bin haƙƙin talakawa domin a ga an samu maslaha a Najeriya
malam Nura kai akan waɗannan abubuwa ne kake ta'allaka wannan yajin aiki da ake fama da shi
to abubuwan da nake ta'allaka wannan yajin aiki akan su to ga yanzu dai ina ganin cewa wani bangaren akan iya sa su ma shugabannin bangarorin da ake wannan yajin aiki kamar wurin makarantu haka da asibitoci su yi haƙuri duka su diba al'amarin su kuma diba da duba na adalci domin su tausaya ma waɗanda suke ma jagoranci su kuma tausaya ma talakawa da suke ƙoƙarin su taimake su
wasu masu lura da al'amuran ilimi a Najeriya suna ganin cewa da ce gwamnati za ta kafa dokar kowane babban jami'in gwamnati daga kan shugaban kasa zuwa kasa dole yayin su karatu a Najeriya hakan zai kara taimakawa wurin bukas ilimi kuma kamun ce naka
kwarai ma kuwa domin idan har ba a samu irin wannan hadin kan ba da hadin baki da hadin gwiwa kamar yanda ya kamata aka tarbe duk wata kafa da wani babba zai iya hidda wani dan shi waje karatu to lallai ƴaƴan talaka ba za su taba samun kwanciyar hankali ta bangaren da su karatu ba a nan kasai
malam Tanimu yanzu me abin yi
yanzu abin yi shine ita gwamnati ta kalli abin nan da idan basira a zauna su fahimci duna tare da waɗannan kungiyar kwadago domin a samu ƴaƴan talakawa ƴan Najeriya su koma bakin karatunsu ina ganin cewa wannan shine abin mafita abin da kuma muke fatan ya faru
amma wani lokacin bukatar da duk bata wuce ta kuɗi kuma kasancewar yanzu kasar nan tana fama da matsalar tattalin arziki ko da kaje ara cewa ƴan kwanakin nan Najeriya ta fita daga wannan matsala amma dai kasan ba lokaci daya za ga wannan za a ci wannan moriya ba baka tunanin akwai bukatan akalla abun nan
eh idan sun riga sun zauna an fara ai koyaya ne za a samu mafita saboda su dalibai su samu su koma bakin karatunsu daga baya ko da zuwa daga baya ne za su iya zauna su yi da kai karshen matsalolin amma ba daɗi bane ba yara suna zazzaune kuma lokaci ke karaci yau da gobe za a iya wayuwa gari kuma ba a san wani ɗan ɗalibin Najeriya da yake tunanin cewa zai gama makaranta cikin shekara hudu ya ja shi zuwa wasu shekaru hudu biyar har zuwa goma ba tare da ya kammala karatun shi ba ina ganin wannan shine mafita a Najeriya
a ƙarshe malam Nura kai a tunaninka ina mafita
to mafita dai kamar yanda ake magana a kai duka a tare dai a yi ma juna adalci daga ciki shine mafita kowa sai ya sa hakuri su shugabannin wannan makarantu da suke neman wannan bukatu nasu su kai kada wasu dauka cewa dole he guri ya cika kanan komai ya tabbata su yi hakuri su dan rage koya ne ita ma gwamnati ta yi hakuri ta yi dan yi masu wani abin da ya kamata domin a samu fahimtar juna a ci gaba da gudanar da al'amura kamar yanda ya kamata ƴaƴan jama'a su samu kwanciyar hankali su ma su cimma gurin da suke fata su kai nan gaba
to masu raro duka an nama kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu a madadin Muhammad Tanimu Gyaza da kuma Muhammad Nura Hassan mai na kai nake salama da ku daga nan birnin Abuja mu zama lafiya
to Hassan mai na kai ne kenan ya bamu tattaunawa wannan to yanzu kuma sai yaya Hasabina
sai wurin kai Usman me zaka ce
to bari mu saki leka ai muna tare da shi kai sai saboda mun ba da dama kamar yadda a Najeriya muka ci a ba da dama saboda su hukuma ko kuma ma'aikatar kwadugo ta Najeriya ta samu ta gaya mana wani abu akan yawan yajin aiki da ake samu shin me suke yi akai ko kuma yaya abun yake a wurin su mun ba da irin wannan damar ga Niger wanda kuma mun tattauna da ministan kwadugo na Niger wanda shi kuma wannan bari mu ji yaya akai Malam Hassan mai na kai na assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haje Usman
na'am barka da warhaka
assalamu alaikum Malam Hassan
wa alaikum assalam haji Safina
ya aiki ya hidimomi
to so mun ce ne bari mu tambaye ka mu ji mun ce Maryam tana training na san abin da kake son ka ce kenan to mun tambayi cewa zamu ba da dama ga minista ko kuma wani makamancin haka a ma'aikatar kwadugo ta Najeriya mu ji ya waita yajin aiki da yake neman zaman ruwan dare a kasar tsakanin Najeriya Niger shin me za su ce to yaya kuka yi da su da kaje
wal aswan nace official ministan kwadugo na Najeriya anan sakataren su kenan Abuja ban samu haɗuwa da shi kakakin ma'aikatar ba na da mutum mafi girma mukami na uku a bangaren watsa labarai na ma'aikatar to ya ce min shi ba zai iya magana ba sai shugaban su da inda suka ban wuri na zo na jira bayan na jira kamar na minti 25 sai wani janji kuma ke kira ni da na zo na gabatar da kai na cewa ni dan jarida ne daga gidan rediyon Amerika kuma ga bukatata sai ya ce min a tsari irin na civil service a nan wurin su aikin gwamnati dole sai mun rubuto a rubuce da kuma abubuwan da muke bukatar mu tambaya sannan sai a kawo musu su ko idan suka yi nazari sai a sa ranan da zan zo kuma an gabatar da tattaunawa to a lokacin na yi ta roƙon cewa wannan abu ne na gaggawa wanda ba wani magana ne na kuɗi ko na abubuwar da sai an je an samu auditor ko accountant an nemo bahasi da sauransu. Magana ce kurin muna son mu ji me gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi
akan wannan
shawo kan yawan yajiya can aiki da ake yi. A wannan kasuwa har na ba su sanin cewar kwanan nan kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta yajin aiki inda aka sasanta daga baya. Bayan wannan aka zo kungiyar likitoci ta yajin aiki aka sasanta ba su ne ko sunan an sasanta daga baya. Sannan nace musu a halin yanzu ma kungiyar ma'aikatan jinya ta Najeriya kwanan suna kan yajin aiki a maganar da ake yanzu haka. Saboda kaman wato yawan yajiya gan aiki a Najeriya ya zama ruwan dare wanda kuma yana ciwa jama'ar kasancewa ƙwarya. Saboda muna son mu sani cewa ɓangaren gwamnati me suke yi domin shawo kan wannan matsala kuma me za su suke wani shiri suke da shi na nan gaba na gajere ko dogon lokaci yadda wata ƙima za a iya kauce ma faɗawa yawan yajiya gan aiki a cikin
ƙasa. Wato duk da wannan dogon turancin da Hausa duk da ka haɗa kai buƙatar mu tafiya muke nan.
To
dan haka ka san a kwanakin baya mun yi magana akan matsalar dalibai da suke fuskanta na kuɗaɗe da sauransu, magana TED Fund da ake tura mutane su yi karatu a waje dinnan. Shi ma haka muka cifa ma haka nan ƙarshe muka haƙura. To yau da gobe dai baya jira lokaci yana tafiya da darasi ne, saboda abin da ke gaban mu zune matasa da suke jiran su ji abin da ya dame su da al'umma gaba ɗaya. Sai mu ce mun gode ƙwarai Hassan Maina kaina.
Mun gode ƙwarai malam.
Mun riga mun ba su kasu damar.
Yawwa. Yawwa na gode na gode. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. To kun je yanda aka ƙari. To yanzu sai ku koma ina ga bakin mu ji tunda an ce wai a rashin uwa ai sai a uwar daki. Tunda ba a tattauna da minista ko tawagar sa na kwadago ba game da maganar da ta damu mutane a Najeriya na maganar yawan yajiya jan ayyuka, amma dai abinda muka sani ciki inda gaskiya ku kabi kamata ta huda shi ba. Assalamu alaikum wallahi Nazif, wani faru da kai?
To Haji Usman.
Ka ji yanda tattaunawa ta kwararo. Me zaka ce mana, amma da farko me ya kawo ku tukunna?
To da farko akwai wannan sashe na musayar al'adu ta gwamnatin Amurka wacce ta ba mu wannan dama kasancewar mu dinnan yan jarida wajen mu takwas daga gidajen radio daban-daban mu zo mu gane wa idanunmu abinda ɗalibanmu na Najeriya suke ciki waɗanda gwamnatin Amurka ta ɗauki nauyinsu wajen karatu. To wannan dama ta zo kan gaba saboda suna ganin idan ba mu zo mun gane wa idanunmu ba shirin su ma da muke ba za mu san yadda za mu kama al'amarin shirin har ya samu wani kan gado ba. To zuwan mu nan sai ba da wannan damar mu zo mu gani mu ga halin da ɗaliban mu suke ciki mu sadu da su idan halin haka ya samu mu ga irin yanayin karatunsu mu ga kuma ci gaban da suke samu wadda zai taimaka mana wajen gudanar da shirye-shiryenmu. Wannan shine dalilin da ya kawo mu.
Alhamdulillah sai mu ce to Allah ya bada sa'a. Kila sai bayan kun koma tukunna sai muna damarin juma'a muna magana akan al'adu, zamantakewa da makamantansu. Sai bayan kun gama kwasar abin da kuka nada in kun koma gida sai mu kira ku jiya haka ne kuka gani. To amma mu koma kan maganar yajin aiki da muke yi. Kowannen ku yana iya tofa albarkacin bakin sa a wannan. Yajin aiki ya zama ruwan dare ko kuma ya kamari tsakanin Najeriya da Niger, wasu su ce gwamnati ce da laifi, wasu su ce a ma'aikata kwaɗayi, a san kika kuka kaza, kowa da abin da yake faɗa. Shin a matsayinka na ɗan jarida ya kuke kallon ku kuma wannan abubuwa?
To in a matsayina na ɗan jarida ne sai in ce akwai abin da zan saka yi, amma idan a matsayina ne na ɗan Najeriya wadda ke da ƴancin faɗa abin bakinsa,
to shi na kuso.
Yawwa, to wannan sai in ya cewa wannan babu wani al'amari da ya shafi shi ma'aikaci. Wannan damuwa gaba ɗaya ne ta tare ta ta'allaka akan gwamnati, saboda bamu da gwamnatin da take da tsari ko take gudanar da abubuwanta da tsari. Wannan shine abin da ya fara haifarwa, saboda duk gwamnatin da ta san inda ta fito da inda za ta, to gwamnati ce wacce take ɗaukar al'amarin 'yan ƙasanta ya zama shine mafi muhimmanci al'amarin rayuwarta ita kanta. To idan akwai wannan, ina ganin ma'aikaci ba zai yi kuka ba. Misali da zan baka a nan shine koda a Najeriya zaka samu kuna aiki iri ɗaya da mutum shi yana Abuja kai kana Bauchi misali, amma albashin ku daban-daban kuma matakin ku ɗaya ne. Misali kuna mataki na 12 ko 13, to amma akwai bambancin wajen kusan 80,000 ko 100,000 tsakaninka da wanda yake Abuja. Suna cewa saboda wai al'amarin rayuwa ce wannan a wajen zaman shi akwai tsada kaza a gashi da sauransu
to wannan ce Allah ya kashe baka
a babu to ina ganin idan gwamnati za ta yi abin da ya dace cewar kowa a bashi abin da ya kamata idan lokaci yayi to ina ganin ba za a samu matsala ba so a takeice dai gwamnati ko da take irin wannan gwamnati ce wacce gaskiya bata san inda ta fito balle inda za ta
to kafin mu koma mu sami Junaid bari mu je Safina ga ruwa nan kusa
da Safina kaman daga masu sauraron mu da yawa zaki ji suna maganar kamar ai saboda ƴaƴansu ba Najeriya suke karatu ba manyan gwamnatin shi yasa ake samun waɗannan matsalolin akwai abin da zaki iya ƙara cewa
eh to a gaskiya Safina sai in ce da alamun gaskiya a wannan tunda idan a ce danka yana karatu a irin wannan makarantun an yi shekara guda kana kallon danka a cikin gida dole ne zaka yi wani abu amma in kika duba kika gani da yawa ƴaƴan ana yajin aiki akwai waɗanda aka nuno hotunan su sun zo bikin ƴaƴan su sun gama makaranta to kin ga kenan ya dawo kan talaka ne yake wahala in kana da hali dama akwai waɗanda ma sun fara zuwa ƙasashe kananan ƙasashen Afrika wanda idan aka ce abun kunya ne a ce yanzu a Najeriya har zaka tafi wani ƙasa ka je karatu akwai waɗanda za su dan tattara abubuwan su sai da su je a Ghana su je wasu ƙasashe dan su yi shekara biyu na kusa su yi shekara biyu uku su gama su dawo idan suka dawo akwai waɗanda zaki ga suna makarantan a lokacin da suka tafi tare suke karatun za su je su gama karatun su su dawo su same su suna nan to dole ne a ce a fidda san zuciya a dubi talaka dan in kana ganin kana da halin ka tura danka waje karatu
wani bashi mafi yawanci ma ba su dashi
kuma idan kika duba Safina ƴaƴan talakawan nan suna da ilimi a basu wannan dama
suna da ƙwanyar
suna da ilimi a basu wannan dama masu kuɗin nawa ne suke tura ƴaƴan su je kuma su dawo ba su yi karatun ba a bawa malamai dama da kuma likitoci abin tausayi ne abinda zaka iya zubda hawaye ne idan ka je ka ga asibiti za a ce wai babu likita saboda ana yajin aiki wani zai rasa ransa saboda yajin aiki duk dai abin ga talaka yake karewa saboda haka ya kamata gwamnati ta dubi talaka da idan rahama
haka
a dawo a zauna
to bari mu dawo mu zauna mu kalli shi kuma Malam Junaid magana yajin aiki da muke yi tunda sun yi magana gwamnati da mutanen su kuma gari kamar ma'aikata din kenan su kuma kai dan ga mana wani abu akan yadda kake kallon rayuwar ma'aikatan su kansu
wato abu na wannan
akwai kwanje ka ban katse ba akwai kwanjen aiki akwai yi tukura akwai me
toji
kala ga cin aiki da sauransu
na'am yace su dai abinda suka sa gaba a dibiya su wasu ma ba zuwa aikin suke
yawa amma wata na karewa yana daya daga cikin wanda sai ce ba biya shi albashi ba
wato ka san duk wanda yake gaskiya lallai duniya ko wace iri ce to don la samu matsala in ka ce abinda ba alheri ga dai ka ba ko kuma ya zama haramun ne wallahi zai mutu ta banza ne don haka mai yawanci aikin nan da ba a yi yadda ya kamata shine sai suka ya samu wannan problem din wato wannan matsala to abin da ni gani dama ga lalura ta magana yajin aiki na malaman makarantu da sauransu ya kamata gwamnati ta duba ta gani a yi musu abin da ya kamata a yi musu don in ka duba wasu wurare mutane yanzu wato kwakwalwar su ta riga ta bude saboda irin yanayin da ake na zamani yanzu suna ƙanjin labaruka wasu da babu sauraron ana jin wasu bayanuka wanda ya kamata su sani dangane da haƙuƙansu to yanzu mutane sun dan waye don haka suka kama yaji aikin nan saboda su sun ce ga abin da ya kamata a basu ba kuɗin ne babu fa akwai kuɗin illa dai a basu wa ne kamar abin da aka cewa ne ana ta manyan suna kwashe kuɗi suna ta waje da sauransu akwai wannan maganar kuma ga wani abu guda wanda ya faru mahiyarci kamar da Nabisu ta yi magana Sariya ta yi magana game da cewa suna ɗauke ɗayan suna kaiwa waje suna karatu suna dawowa mahiyarci sai haka tsintar kawai lahiya mai ɗame kuɗi wato ilimi in
dama kawai ne ba
to an yi wanda kuɗin da ba halal ba an samu sai karatun Allah ya lalatar da abin ya kuma sun kasa yi sai ɗan talaka shi ku sai ya gane shi da wannan abin gane shi don haka haka ne abin so abin da nake so in gana ma cewa gaskiya yana da kyau gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta bada wannan hakkuka na wannan jama'at ba a ce lalle akwai ma'aikatan da ba su zuwa aiki akwai wanda ba su dan ina son in gaya maka a bangaren nake jihar Sokoto a kwanakin baya lokacin da aka yi tattauna da yan jarida dangane da sha'anin ma'aikata a gwamnatin da ke ci a yanzu aka samu a jihar Kebbi a kusa gare mu akwai wanda adda offer ta aiki ta mutum 200 da wani abu
hani
wanda iya kashe shi ja Allah ta lokaci yayi to lokacin
nan aljihun sa zasu
to aljihun zasu je shine kawai to irin wannan fasaha da an kai ta verification da akai wato bincike tun nan cewa sai zan an samu abu biyu na ɗaya dai akwai bankin da gwamnatin jihar Sokoto take amfani da shi ta sa gehe daban wannan kuɗin da aka fashi an kai an kasa sai zan an kasa masu kuɗin saboda me saboda an tunce baka ciki baka to baka da shi eh haka zo ka an sana ai verification ba mai aka cike da kwalba ba
Usman yanzu wannan mai kunci kamata a yi shi
wallahi kai shiga ba ko kule shi
amma kasa abin da wannan yace ya bi goma ya sakata nan gwamnatin jihar Sokoto text yayi mai yace mai ba a kyauta mai ba wallahi sai da ya gwamnatin jihar da ya
yi karfin hali
ya yace dai wannan binciken da zai kai yi shi zai sa ba zai komo a gwamnati ba shi ya yarda
ya yarda
to dama shi ya dauka
tantance Allah na tare da mai
gaskiya
to kaga yanzu misali kamar yanzu wannan maganar da kake shine daga cikin kun ce abin da ya kawo ku dama ko ga yanayin al'adu da sauransu to abin da nake son inji shine bari in tambaye Nazib ku ɗan jarida ne kun shigo nan na tabbatar bayan nan za ku tafi wasu wurare kila za ku gamu da wasu ƴan jaridar da sauransu yanayin da muke aiki a nan shine dole kawai ka faɗa abin da ya dace na gaskiya yawa kamar yanzu yanda muke magana bayan da za a wasu gidajen rediyon ka nemi minista ya kima magana ka zo ka ce ya kima ka magana saboda kana tunanin kila dan abin da zaka samu da sauransu na yanda halayyar mu take a wasu wurare shin idan kuka koma gida menene za ku yi amfani da shi na damar wannan ganin al'adun ai al'ada ya hada da zamantakewar mutane na aiki da makamantansu me za ku yi dan ku tabbatar cewa kun ba da gudunmawar mutanen mu a gida
to insha Allah a matsayina na wanda yake kula da sashen shirye-shirye zan yi iya bakin kokari na in ba da shawarwari game da shugabanni na su kuma idan da hali su ba wa gwamnatin mu shawarwarin da suka kamata yadda za a ci da al'umma gaba ta bangaren zamantakewa al'adu tarihi da kuma sanin ya kamata misali akwai tsohon shugaban Amurka Harry Truman wasu shekaru can baya yake cewa idan al'umma tana tsoron gwamnati to babu gaskiya al'amari amma idan gwamnati tana tsoron al'umma to akwai adalci to ina ganin abin da ya kamata shine duk abin da za a yi gwamnati ta tana cewar idan ba ta yi adalci ba gobe kiyama za a tambaye ta duk wanda ke shugabanci za a tambaye
shi haka Usman ni malama Sadiya tambaye da zan mata me ta gani a Amurka ya burge ta
yawa
to a gaskiya gaban banki da Nigeria a gaskiya Safina abin da ya fi burge ni a Amurka shine yanda mutane suke muhimman mutunta aikin su duk inda ka je kaga wanda yake aiki zaka ganshi yana cikin farin ciki da walwala yana san abin yana san aiki
da wanke toilet
ko shara yake da farin ciki da walwala da annashuwa
suna cikin mutanen da yake zaka so ka gansu kan
yawa to wannan abin ya burge ni da a can namu a baya a kasar mu idan ka je wani wuri ji yake ma kamar ya kwada ma mari
eh kamar dole ka sashi aiki
dole kawai ka sashi aiki aikin dole ake to da mutanen mu su dauki ka zaba aikin da kake so
ba wanda aka
tirsa saka ba ka duba ka ga cewa kamar ni yanzu jarida tun ina karama tun ina karama naji cewa ina son in yi aikin jarida na sai da nayi aure na saki
dawo kai
na dawo nace sai fa nayi aikin jarida nan sai na ji ni kawai a radio
gashi ya cillo ki Amurka
idan na ji da radio har wani farin ciki nake ji da annashuwa
ai mutum muna daukar gungwani ne haka eh wai mu muna magana ashe zamu ta gaskiya to dai mu ce duk da yake dai ba a ji muryar ɗaya daga cikin bakin mu ba ne bisa amma sai mu ce muna mu ta barka da zuwa ita ma tana nan tana kallon mu
ita ma tana so baka ga cikin ta har
Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Zama lafiya.